الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kare tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan rana ta talata a yau muna 18 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 18 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin suratu fussilat a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta 25 yau insha Allah ta'ala zamu tashi kan aya ta 26 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da zamu karanta Allah ya albarkaci rayuwar mu Allah ya mana jagoranci Allah ya gatar da mu zuwa ga daidai kare mu daga zamiya da ganganci da kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana laifukan mu da kurakuran mu ya karfa mana daidai Allah ya mana albarka ya albarkaci rayuwar mu zamu tashi fadin Allah ta'ala wa qala alladhina kafaru la tasma'u
bismillahirrahmanirrahim وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون
الله سبحانه وتعالى يكتي وقال الذين كفروا الله يكتي كافري waɗanda suka kafirce ma Allah suna cewa rabbana ya ubangiji suna cewa la tasma'u li hadhal qur'an suna cewa kar ku saurari wannan alqur'ani lokacin da ake karatun wannan alqur'anin kar ku saurara wal ghaufihi sannan ku sanya wasa da hayaniya da ihu lokacin da ake karatun qur'ani la'allakum taglibuna domin ku ci galaba akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauran waɗanda suke karatun alqur'ani wannan ayar Allah madaukakin sarki yana bada labari dangane da mushrikai na Quraishawan garin Makka wanda suke wato ainihin ƙaryata alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna faɗa ma kananan cikin su suna faɗa ma wawayen cikin su cewa la tasma'u li hadhal qur'an idan ana karatun alqur'ani nan kar ku saurara kar ku bada hankalin ku kar ku je inda ake karatun qur'ani idan ba kun je ana karatun qur'anin kun je ana karanta qur'anin nan wal ghaufihi wato ku tada hayaniya a wajen da tafi da ihu da kuma cakuɗa maganganu wannan ya faɗa ku yi ta shewa kuna tafawa kuna ihu a lokacin da ake karatun qur'ani la'allakum taghlibun domin ku ci galaba akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda kar abin da yake karantawa na qur'ani ya bayyana ballantana ma a saurara ballantana har wani ya ce zai imani kar ma ku saurari karatu in ma kun je inda ake karatun qur'anin to ku tada hayaniya ku tada ihu ku yi ta tabawa kuna dariya kuna shewa saboda sautin ku ya rinjayi sautin sa sai zamanin cewa in kuna iyu kuna taki kuna hayaniya ba a ma jin abin da shi din yake karantawa saboda ku ci galaba akan sa la tasma'u li hadha alquran wal ghawfihi la'allakum taghlibu wasu daga cikin malamai suka ce la tasma'u li hadha alqur'ani ay la tuqi'u kar ku yi biyayya ma qur'ani to abinda aka faɗa muku cewa qur'ani ya ce ai to kar ku yi shi kar ku aikata Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa qala Abu Jahl Abu Jahl yana cewa idza qara'a Muhammadun fasihu fi wajhi alayhi wa alihi wa sallama yana karatun alqur'ani to ku zo ku tsaya a gaban shi ku yi ta ihu ku yi ta daga murya har ya zamana ma ba a ma jin me yake fadi ba a ma gane me yake fada shi karan kai shi ma kar ya dinga fahimtar me ana karatun alqur'ani tunda dai kun sani cewa da zunzurutun karfin hujja da iya bayani ba za ku iya kada alqur'anin nan ba za ku iya kure Muhammadu ba to yanzu abin da za ku yi shine idan yana karatun kar ku bari a saurara ku je ku tada hayaniya a wajen ku je ku tada ihu a wajen ku je ku yi ta wasa a wajen ku je ku yi ta shewa a wajen kar ku bari a saurara kar ku bari a ji me yake fadi domin idan kuka bari ana jin me yake fadi to zai ci galaba akan ku ta yadda ba za ku iya tabuka wani abu akan sa ba to kaga wannan ita ce hanyar da ta silado ta shigo cikin hatta yan bid'a a wannan lokacin da za a zo a karanta Qur'ani a karanta sunna to ba za su bari a saurara ba sai su dauko wani abu kuma wanda zai wofantar da hankalin masu saurari kamar misali yanzu a yan kwanakin nan dake tattaunawa akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa in hadisi ya inganta za a yi aiki da shi ko ba za a yi aiki da shi ba Allah ya saka wa malamu tijanu gurutun da alkhairi da yayi bayanin da bai wuce minti 2 zuwa 3 ba sai gashi ya hargitsa waje to su kuma masu kira zuwa ga bid'a saboda sunnar su irin ta Abu Jahl ne tunda ba za ku iya kure shi da hujja ba to ku tada hayaniya da ihu sai gashi wannan ya ce wai malam na cewa ban sagir wannan na cewa ya gyara glass wannan ya ce wai yana sa sababbin shaddoji da waye me ya hadin wannan da abin da ake tattaunawa a kai me ya hadin sa ai kamata yayi ka warware abin da ya fadi kamata yayi ka warware abin da ya fadi amma wannan ai sunnar Abu Jahl ce in dai har ana karanta sunna ana karanta Qur'ani to yin hujja ta kare to ku tada hayaniya wannan kuma ita ce sunnar tasu wannan ita ce sunnar tasu me ya hadin hujja da cewa yana sa sababbin shadda to ya kake so yayi kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq Allah ya bashi sai kare sa saboda kai baka so cewa wai ka girma wai abai wannan mu kananan yara kai ka ji wani hauka da rashin hankali ai kamata yayi sai ka fito ka ce maganan nan da ya fadi ba haka take ba ce wanda yayi salatul fati da dariƙar tijaniya an rawaito ta ne ta hanya guda daya tijani shi kadai ya rawaito abin sa sai ka fito ka ce ba haka bane salatul fati riwaya ce mutawatira sai ka ce dariƙar tijaniya riwaya ce mutawatira sai mu gani suwaye da waye suka rawaito ta to amma sai a fito da wasu hanyoyi wanda za a wofantar da tunanin mabiya wai cewa malama tijani wai motivational speaker ne to ai kai jahili ne qur'anin ma addinin musuluncin ma yana tafiya ne karkashin motivation ne Allah yace a cikin qur'ani ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital
ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital
ayat yace faqatil fi sabilillahi la tukallamu illa
nafsa faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak
wa harridil mu'minina
asallahu an yakuffa ba'sa alladhina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila
da wannan ayoyin nan wannan aya ta suratul anfal wannan ta biyu kuma suratul nisa Allah ce wa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin, sai ya ce ya ayyuhan nabiyyu harribil mu'minina 'alal qital. Haka Allah ya ce ya kai wannan manzon ka zagurar da mu'minai akan fita yaki. A suratul nisa ya ce fa qatil fi sabilillah, ka fita kai yaki da daga kalmar Allah, la tukallafu illa nafsak, ba da wani kwarin gwiwa akan su wajen su fita su yaki. Wannan ba shine motivation ba. To din kace masa motivational speaker sai menene? Ai kawowa za ka yi a cikin maganganun da kace shi motivational speaker ne, wace magana ce ya faɗa wace ta saba mu Qur'ani da Sunna. Ana magana wai wasu wai su ce wai wannan tattaunawar ta malamai ce, shi wannan malami ne shi. Shi wannan da ya yi wannan hukan malami ne shi. Ana ce tattaunawar ta malamai ce, wai ƙananan ɗalibai su shi, shi wannan waye shi a cikin ilimi? Waye san da shi a ilimi? Me kawo bakin sa cikin tattaunawar malamai? Allah ka kiyaye. To kaga kenan wannan sunnan ta kafirai ita ce sunnan da ake binta har zuwa ƙarshen duniya. Duk wani mafarkaci idan hujja ta kare masa, to abinda zai fito da shi kuma su ne wasu maganganu marasa kan gado, domin ya wufantar da tunanin mabiya. Don in ya bari an saurara, to za a gane gaskiya. In ya bari an saurara, za a gane gaskiya. Za a gane gaskiya. Saboda haka Allah yana faɗa mana ga yadda kafirai suke cewa suke la tasma'u li hadha alquran. In ana karatun qur'anin nan kar ku saurara, kar ku je inda ake karatun qur'ani. Wal khawfi, kuta da hayaniya, kuta da ruɗu, kuta da surutai marasa amfani. La'allakum taglibuna, saboda ku yi galaba akai, dan ya zamana cewa ku ake sauraro ba su ba. Abinda kafirai suke faɗi kenan. Wannan kuma kace sunnan maballata har zuwa tashin alkiyama. Shi addini ana yin shi ne ƙarƙashin hujja. Idan mutum ya kawo hujja, idan hujjan bata gamshe ka ba, ka zo ka warware hujjan, ba shakhsiyarsa ba. Shakhsiyar mutum mai alaƙanta da hujjan da ya kawo? Mai alaƙanta da hujjan da ya kawo? Mai alaƙansa babban rigarsa, sabon babban rigarsa da hujjan da ya kawo? In ba hasada ba da baƙin ciki. Haka kuma zai ci gaba da tafiya gaba, insha Allah. Sha'a man sha'a wa aba man aba. Allah ya ƙara mana lafiya. Kaga shi ya baza musu aiki, ya kuma tafi umara abunsa, ya bar su suna ta hayaniya. Allah ya karɓa masa ayyukansu. Wannan wani irin shirme ne da shiridi ta da hayaniya. Ai in ana batun addini, to in mutum ya kawo kaza, sai ka ce a'a ba haka bane. Me yasa ka ce ba haka bane? Sai ka ce ga hujja nan. Sai ka ce ga hujja. Amma yanzu shi ya gama, sannan mabiyansa su ma kuma suna bi da zagi. Saboda abin da ake koyarwa kenan, zagi da hayaniya. Addini kuma ana tafiyar da addini ne ƙarƙashin hujja. Qala Allahu qala Rasulullah. Ana tafiyar da addini ne ƙarƙashin hujja. Amma yaushe ma mutum wai zai zo ya ce wai maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wai ka ce wai ba tabbacin manzon Allah ya faɗa? Wai fa abin da suke so shine wannan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da muke karantawa, a daina karantawa, a daina cewa annabi ya ce. Kuma wai aka wai su masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To addini an ce maka ba tabbas, kai addini da shi. Abin da suke so kenan, wannan manzon Allah ya ce din a daina faɗa, kar a ce manzon Allah ya ce. To mun kuma dan Allah ya za mu yi addini ba tare da manzon Allah ya ce ba? Kai ina za mu yi addini ba tare da mun ce annabi ya ce ba? Wai kabaru, wai hadisan manzon Allah, wai zanni su mutu. Wai zanni su mutu. Ki karan kai shi mai magana bai iya faɗan sunan ba. Wai zanni su mutu. Zanni su mutu, tai na je fasara a larabci. Zanni su mutu. Wani larabci ne zai fasara wannan kalmar? A wani larabci wannan lafazin zai fasaru? Shi yasa nake mika saƙo zuwa ga matasan malamanmu na sunna, irin su Malam Anas Idris Muhammad Kano, irin su Malam Sani Alkanawi Kano, irin su Malam Kakisu, irin su Malam Ahmad Maiduguri Al-Ilmu Zinatul Fata, cewa da wani karantarwar masallaci da hudubar juma'a da sauransu, duk mun yafe musu, duk mun dauke musu. Abinda muke so da su shine wannan hanyar da suka dauko. Na ɗauko littattafan wannan mushirikan suna karanto shirka da kafircin da yake ciki, su bi kufa ma wannan aikin 100%. Wannan sauran duk mun ɗauke musu. Sauran da suke sun wadatar da su, su je su tare mana wannan ɓangare. amma yayin shi addini zai yi bayani fi sabilillah. Allah ya sa mu dace. Karatu wani lokacin ba ma son taba wasu mutane a cikin karatu, amma sai dai jama'a dole mu yakuri. Addini baya taba yiwa dole sai da wani sai da raji. Ba yadda za a yi mutum na karantarwa kuma ana taba addini kuma a shiru, ba zai taba yiwa ba. Ba zai yiwa. Abinda mutane galibi suke so shine in an zo wa'azi to kai a hada kai a shiru. Karka soki abin da nake kai kallon soki abin da kake kai. Wannan kuma ai ba zai yiwu. Musulunci na gudana ne karkashin laddi. Dole akwai mallam, akwai mayar da martani a cikin addini. Ba za a taba fahimtar gaskiya ba har sai an maida martani mabarna. Sai an maida martani ma shirka kafin a fahimci tauhidi. Sai an maida martani ma bid'a kafin a fahimci sunna. Dole sai an maida martani. Saboda haka addini yana gudana ne karkashin a rushe barna a kawo gyara. Wannan shine yadda addini yake gudana. Shi yasa Dr. Jamilu Aliyu Waziri, ɗalibin Dr. Idris Abdulaziz, Allah ya ƙara masa lafiya. Allah ya saka mishi alkhairi. Malam yana ƙoƙari ƙwarai da gaske a wannan fanni. Yana iya bakin ƙoƙarinsa, ya ɗau turba mai kyau. Turban Malam Idris Abdulaziz. Allah ya tashi kafaɗin Malam Idris. Allah ya bashi lafiya mai albarka. Allah ya tsawaita rayuwarsa, ya ƙara ma rayuwarsa albarka. Wannan shine addini. Ana gudanar da addini ne ƙarƙashin ilimi. Ba hayaniya ba. Wannan kuma mu ita ce sunnar mu, duk inda muka ga barna za mu yi martani ta. Barna kuma ko a cikin izala ta fito, ko a cikin izala ta fito, to ba za mu dubi wai mun ce mun dan izala ne mu mata shiru ba. Ko a cikin izala ta fito, ko waye kai ka kawo abin da baya cikin addini, ko waye kai, wallahi za mu ce wannan ba addini ba. Ko Sheikh Abubakar Muhammad Gumi ne ya dawo duniya ya ce ga wani sabon addini ku yi, wallahi za mu ce a'a. Za mu ce a'a. Kai ko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne ya ce kaza, muka duba muka ga ya saba mu Qur'ani da sunna, Allah sai mu ce Allah ya yafe maka. Karshen ta kenan. Kai ba Sheikhul Islam ba. Sayyidina Abubakar in ya faɗi maganar da ta ci karo da ta Annabi, za mu aje mishi kayan shi dan Annabi yana gaban sa. Annabi na gaban shi. To ballantana kuma wani malami. Ballantana wani malami wai ko dai shi shugaban kungiya ne. Ko na abu makamanta ka, ko dan shi muna masa kallon babban malami ne a sunna. To bambancin sunna da bid'a shine su ahlus sunna suna ba mu addini kariya ne, su kuma ɗan bid'a duk sanda suka tashi to suna kare shakhsiyar malami. Su damuwarsu kar a ce wani daga cikinsu ya yi katobara, wannan ita ce damuwarsu. Ba sa so a ce wani daga cikinsu ya faɗi ba daidai ba, wannan ita ce matsalar ɗan bid'a. Amma su ahlus sunna in sun tashi to gaskiya suke dubawa ba malami ba, gaskiya suke dubawa ba malami ba. Akwai abubuwa da yawa. Misali lokacin da aka taso da batun za a yi Qur'ani conference ko Qur'ani convention a Abuja, shugabanmu na kungiya Sheikh Abdullahi Balalawo shi ya fito yayi bayani. Amma a cikin ƴan izala waɗanda suke manya ma a izala, akwai waɗanda sun fito sun ce ba su tare da wannan abu. Wasu sun ce suna tare da shi da hujjojinsu. To shi kenan yanzu wannan sai kore su daga sunna. Sai sun ce ba su tare da abin da shugaba ya kawo. Ba shi kore su daga sunna ba. To wannan shi ne addini. To amma ita matsalar bid'a ita ce baka da hujjar da za ka yi karatu ka ce wai ka gano abin da yake sunfiyan abin da shehi ya gano. Baka da wani hujjar. Yanzu mun ɗauko Jawahirul Ma'ali mun karanta sai a ce wai ƙwaƙwalwarmu bai kai mu fahimci wannan littafin. To ƙwaƙwalwarmu bai kai mu fahimta ba. A zuwa karanta mana mana ina manyan da kwakwalwarsu ta kai shi fahimta, ba sai su zo su karanta mana ba. Ku bari wata rana zan ɗauko muku Jawahirul Ma'ani za ku ganta. Wata ƙin sunan da kwai kuke ji, amma wata rana zan ɗauko muku ita insha Allahu ta'ala. Kafin mu rufe tafsirin banan nan za ku ga Jawahirul Ma'ani, za ku ga meye ne a cikinta. Saboda haka ka ga wannan ita ce sunnar kafirai, wannan ita ce sunnar kafirai. A kawo hayaniya saboda a kawar da hankalin mutane daga kan addini, a kawar da hankalin mutane daga kan addini. Abin da suke cewa kenan la tasma'u li hadha alquran wal ghawfihi la'allakum taghlibu, kar ku saurari wannan qur'ani. Idan ana karatun alqur'ani ku zo ku tada hayaniya, ku tada ihu saboda ku ci galaba akan su. To wannan shine abin da ake yi. Idan malami ya fito yayi bayanin hujja tsaf tsaf, ku sai a koma kan wani abu kuma, sai a koma sukan shakhsiyarsa, sai a koma zaginsa, sai a koma ana ɗauko wani abu na daban ana sukansa da shi. koma ana faɗin wasu maganganu daban waɗanda ba su da alaƙa da abin da ake tattaunawa. Saboda haka wannan shine hanyar da su waɗannan kafirin suka sunnanta ma duk wani mabarnacin da zai biyo bayan su. Kuma lina jima da jefa ƙalubale, duk wani wanda yake ganin ya kai ya isa yana kuma shirye da ya kare aƙidarsa ya fito ya amsa, akwai wasu nukoɗi guda 20 a cikin jawahirul ma'ani da nake so mu zauna da shi ya kare in ya isa. Duk wanda yake ganin ya isa ya fito a cikinsu ya amsa ƙalubale, ya fito ya amsa ƙalubale cewa gashi nan zai ba mu abin kariya, ya fito in ya isa. Ba za su yi ba. Abin da za a yi a sa bidiyon ka, in an gama sauraron ka kuma sai a fi tura maka ashir. To don Allah da ashir kuma ya gaya fahimci addini. Zagi ana zuwa makaranta ne a koyi shi? Ba a zuwa makaranta a koyi zagi. Ɗan tasha ma ya iya zagi. Babu kuma wanda aka san shi da zagi in ba ɗan tasha ba. Amma ɗalibin ilimi da ya san karatu baya zagi. Ba yi zagi. Allah ka shirye mu. Ka ji wai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wai in manzo Allah ya faɗi magana wai ba tabbas. Kai ka ji wani lissafi. Wai saboda wani kabarul ahadi. Wani kuma ya fito wai shi yana rantsuwa da Allah, wallahi billahi wai malamin suna karanta Al-Qur'ani da minti 30. Na rantse da Qur'ani izu su tun wannan magana ƙarya ne. Wallahi ƙarya ce. Karanta izu 60 Qur'ani daga bismillahir rahmanir rahim zuwa minal jinnati wan nasi a minti 30, wallahi billahi ƙarya ne. Kowa ya faɗi wannan magana wallahi ƙarya ne. Ai akwai wanda aka ce wai shi shehi ne, wai yana kwance, wai shehu Jibrima ne shi, yana ɗan gishingide yana fama da ciwon kafa saboda shi jahil ne, amma yawa yana fama da ciwon kafa, wai ya ɗan miƙe kafansa yana shan iska sai ɗansa ya zo ya tsallaka, da ya tsallaka sai ya fusata ko sai ya ce wa makusantansa ku je ku sanar da jana'iza. Aka ce to shehu jana'izan wa, za ya ce wai jana'izan wannan ɗan nashi bai tsallaka kafansa saboda ya rashin kunya. Ɗan ya dawo ya ce shehu wallahi ka yi haƙuri ba an kada ba ne na tuba. Shehu ya ce shehu ya yafe maka amma halala ba za ka yafe maka ba, wai har ana wallahi cewa yi wallahi bai kwana ba a ranar ya mutu. Ka ga ya tabbata shehu ɗan shan jini ne, in ba ɗan shan jini ba an tsallake kafan ka kawai sai mutum ya mutu, in dai ba ɗan shan jini ba ne kai matsafi. To inda halala tana iya yin wani abu, mu da muka ce shehu ƙarya yake halala ba ta yi da ku ɗaya abu na za ta yi da mu ba. Sai wanda ya tsallake kafa, mu da muke ce shehu ƙarya kake yi, to halala ta sanda yi da mu. Ga mu nan kuma kullum sai ci gaba muke a rayuwa, kuma insha Allah gaba dai gaba dai. Saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa qala allazina kafaru, kafirai sun ce la tasma'u li hadha alquran, kar ku saurari wannan alqurani, wal ghaw fihi, idan ana karatu ku tada hayaniya da hatsaniya da wasa da ihu a wajen, la'allakum taghlibuna, domin ku ci galaba. Allah madaukakin sarki yake cewa falanuziqanna alladhina kafaru azaban shadida, Allah yace wallahi tabbas za mu dandana ma waɗanda suka yi kafirci, za mu dandana musu azaba mai tsanani, wala najziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun, za kuma mu saka musu da mafi munin aikin da suka kasance suna aikatawa a duniya na shirka da bid'a da kawar da mutane daga kan hanyar Allah. Allah yace zalika jaza'u a'da'illahi an-nar, wannan shine sakamakon makiya Allah, sakamakon su ita ce wutan jahannama, lahum fiha darul khuldi, wato ainihin suna da gidan tabbata a cikin wutan jahannama. Abdullahi dan Abbas ne Allah ya kare da a gare shi yana karanta ayan cewa zalika jazaullahi a'da'illahi an-nar darul khuldi, sai cire lahum fiha, sai zama cewa darul khuldi kamar badal ne na annar, sai zama na cewa yana faɗin cewa wuta ita ce dai gidan da woman da su da woman a ciki. Saboda haka Allah ya ce zalika jaza'u a'da'ullahi an-nar, wannan shine sakamakon makiya Allah, sakamakon su wutan jahannama, lahum fiha darul khuld, suna da gidan dawwama da tabbata a wutan jahannama, jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun, sakamako ne na abin da suka kasance suna yi na jayayya game da ayoyinmu. Na'am, Allah ya ce ni a gaba.
وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
الله maɗaukakin sarki kuma sai ya maida bayani zuwa ga maganan da ƴan wuta za su ambata lokacin da suka shiga wuta. Tunda mun ji a wancan ayar cewa wannan shine sakamakon makiya Allah za su shiga wuta kuma za su dawwama a cikin wuta, to sai Allah ya kawo cewa har ma sun shiga wutan ga kuma abin da za su fadi a cikin wutan. Wa qala alladhina kafaru, Allah ya ce kafirai in sun shiga wuta zaka ji suna cewa rabbana ya ubangijinmu arinal ladaini adallana, Allah ka nuna mana waɗanda suka batar da mu guda biyun nan. Malamai suka ce abinda suke nufi da arinal ladaini adallana suna nufin Iblis shine na farko wanda ya batar da kowa, sannan kuma da dan gidan annabi Adam wanda ya fara kashe ɗansa, wanda ya fara kashe ɗan uwansa kamar yadda Allah ya bamu bayani a cikin suratul Ma'ida. Wannan ita ce maganar Abdullahi dan Abbasin da kuma Abdullahi dan Mas'udin, Allah ya kare ta a gare su. Dalili kuwa shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake cewa ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla. Manzon Allah yake cewa babu wani rai da za a kashe bisa zalunci face wancan dan annabi Adam na farkon yana da commission na kisan da za a yi, saboda shine wanda ya fara sunnan ta kisa, kaga shi ya fara kawo kisa kenan. To duk wani kuma wanda ya kisa sanadiyar kisa ya shiga wuta, to dan annabi Adam na farkon nan shine farkon su lalacewarsa. To shine sai su ce rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins, Allah ka nuna mana waɗanda suka batar da mu cikin mutane da aljanu, Iblis kenan da kuma wannan wanda ya fara sunnan ta kisa. Muna fahimta ko? Wasu malamai suka ce a'a, abinda ake nufi shine rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins, an kawo wannan bayanin ne wato aka kawo minal jinni wal ins liktilafil jinsai, saboda sabanin jinsi guda biyu din. Na farko dai shine Iblis shedan, sannan na biyu akwai cikin mutane waɗanda kuma suke mataimakan shedan, ma'aikatan shedan, kamar masu kira zuwa ga shirka, duk wanda zai kira zuwa ga abauta ma wani wanda ba Allah ba, ko abauta masa, ko abauta ma wani shehinsa, ko wani waliyinsa, ko wani malaminsa, ko abauta ma wani kowaye shi wanda ba Allah ba, to mataimakin shedan ne, ma'aikacin Iblis ne. Kaga rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi kenan, mai kira zuwa ga bid'a, a bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a kama wata hanya daban ta shirka da bid'a, wannan shi ma mataimakin Iblis ne, ma'aikacin Iblis ne. To ranar alkiyama ɗan wuta in sun shiga wuta za su ce Allah ka nuna mana da Iblis da wannan malamin da ya kira mu zuwa ga bid'a ya hana mu bin sunna, ana koyar da mu addinin gaskiya, ya karbar da mu daga addinin gaskiya, ya nuna mana wata hanya daban da ba hanyar Allah ba, ba hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Za su ce to Allah ka nuna mana shi, idan ka nuna mana su naj'alhuma tahta aqdamina, za mu sanya su zama a ƙarƙashin digadiganmu. Ma'ana shine za mu rama abin da suka yi mana, mu sanya su a ƙasanmu, liyakuna min al-asfalina, saboda su zama cikin ƴan cancan ƙasa, fi darkil asfali minan nar kenan, saboda su zama ƴan cancan ƙasa na wutan jahannama. Ma'ana shine Allah ka nuna mana su, idan ka nuna mana su abinda muke so shine a wutan jahannama, tunda ai wutan jahannama ita aljanna darajat ne, mataki mataki ne, gwargwadon matsayinka aljanna gwargwadon yadda zaka ƙara sama, ita ko wutan jahannama darakat ne, ƙasa ƙasa ne, gwargwadon matsayinka a wutan gwargwadon ƙasan da zaka yi, gwargwadon matsayinka a wutan gwargwadon yadda zaka ƙara ƙasa. To suna cewa Allah ka nuna mana su, mu gan su a can ƙasan digadiganmu, ma'ana a wutan, su zama su ne manya a kanmu a wuta, kamar yadda suke manya a kanmu a duniya. To alamar cewa a nan su ne manya a kanmu shine Allah ka sanya su a rami can ƙasanmu a cikin wuta, liyakuna min al-asfali, su zama cikin ƴan can ƙasan wutan jahannama, su zama waɗanda za su zama cikin ƴan can ƙasan wutan jahannama, kamar yadda al-Imam al-Qurtubi rahimahullah yake bayani, yace sa'alu an yudhaifa Allahu azaba man kana sababa dalalatihim min al-jinn wal-ins, suna roƙon Allah ne ya ninka musu azaba ya ninka azaba ma waɗanda suka zama silan batan su cikin aljannu da mutane waɗanda suka batar da su to yana suna roƙon Allah cewa Allah ka ninka musu azaba akan abin da zaka ba mu shine kullama dakhalat ummatin la'anat ukhtaha hatta idha daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim azaban dhi'fan minan nar zasu ce Allah ga waɗanda suka batar da mu Allah ka ninka musu ninkin azaba na wutan jahannama Allah ka tsare mu نعم الله يقول إن الذين قالوا ربنا الله
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله Allah ya ce lallai waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu ubangijinmu abin bautanmu shine kadai Allah madaukakin sarki sun mastaqamu sannan suka tsayu suka kafu akan bautan Allah tatanazzalu alaihimul malaikatu a lokacin da za su mutu mala'iku za su dinga sassaukowa zuwa gare su suna cewa da su Allah takhafu wala tahzanu kar ku ji tsoron abin da za ku tinkara a gaba kar ku yi bakin cikin abin da za ku bari a duniya na zuriya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu sannan albishirinku muna muku albishir da gidan aljannan da ake muku alkawari nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah za su ce da su mu ne majibantanku a rayuwar duniya haka nan kuma a lahira wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum a gidan aljanna kuna da abin da rayukanku suke so walakum fiha ma tad'un kuma kuna da dukkanin abin da kuke bukata kuke burin samu nuzulan wannan wato liyafa ce min ghafurir rahim daga wajen Allah madaukakin sarki mai gafara mai jin Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare da a gare shi kamar yadda al-Imam Abba ya rawaito Abdullahi ibn Abbas yake cewa nazalat al-ayatu fi Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu yace wannan ayar ta sauka ne akan sayyidina abubakar sayyidina abubakar sayyidul awliya yake kan sayyidina abubakar siddiq Allah ya kare da a gare shi yace wa zalika annal mushrikina qalu rabbuna allah wal malaikatu banatuhu wa haula'i shufa'auna inda allah mushrikai mushrikan makka sun ce allah shine ubangijinmu allah shine ubangijinmu sannan kuma mala'iku ƴaƴan Allah ne mata sannan su kuma waɗannan gumakan su ne masu nema mana kusanci zuwa ga Allah falam yastaqimu yace amma ba su iya tsayuwa akan bautar Allah ba wa qala abubakar sai abubakar as-siddiq sai yake cewa rabbuna allah wahdahu la sharika lahu ubangijinmu shine Allah shi kadai bashi da abokin tarayya wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama abduhu wa rasuluhu annabi muhammadu sirar da amincin Allah su kara tabbata a gare shi bawan Allah ne manzon Allah ne fastaqama kuma ya tsayu akan bautar Allah ya tsayu akan allantakar Allah shi kadai ya kuma tsayu akan tabbatar da cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne manzon Allah ne to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن الإمام الترمذي الله يمشي رحمه يروي حديثي أتكن واتو لكتاب إنساء يتي حديثي ني حسن غريب يتي تي وارد أنس بن مالك الله يقاري دعا بريشي يتي النبي صلى الله عليه وسلم يكن تونا آية yace wa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu sai yace kad qala an-nas thumma kafara aktharuhum faman mata alaiha fa huwa mimman istaqama yace da yawan mutane sun ce Allah ne Ubangijinmu, amma da yawa sun faɗi haka ne kuma bayan nan sai suka kafirce. Yace amma duk wanda ya mutu akan cewa Allah shine Ubangijinmu bai da abokin tarayya, to wannan na daga cikin waɗanda suka samu istiqama, wannan na daga cikin waɗanda suka tsayu akan wato bautan Allah shi kadai. Tare da cewa wasu daga cikin malamai sun ce wannan hadisin isnadin shi isnadi ne da'ifi, domin a cikin sa akwai Suhail ibn Abi Hazim al-Ba'ta'i, wanda wato malamai sun ittifaki akan cewa wannan malamin Suhail ibn Abi Hazim al-Ba'ta'i sun ittifaki akan cewa wato mutum ne wanda yake da rauni kwarai da gaske wajen hadisi. To sai dai hadisi ya zo a cikin Sahihu Muslim, wanda wannan hadisin ingantaccen hadisi ne a daga Sufyan ibn Abdullah Thaqafi, Allah ya kare yadda a gare shi, yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, nace da shi kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'da, yace na ce wa manzon Allah tsira da mincin Allah suka da tabbata a gare shi, faɗa min wata kalma a musulunci, faɗa min wani magana dangane da musulunci wadda bai kamata in tambayi kowa ba in ba kai ba, wanda kai kadai ne zan tambaya ka faɗa min wannan maganar. Sai manzo Allah ya ce da shi kul amantu billah thumma istaqim, kace nayi imani da Allah sannan kuma ka tsayu akan imani da Allah, kar ka ja da baya, kar kai sakwasakwai game da tauhidi. Al-Imam Tirmidhi a ruwayansa ya ƙara da sai wannan sahabin ya tambaye shi, yace ya rasulullah ma akhwafu ma takhafu alai, menene mafi girman abin da kafi jin tsoro game da ni? Fa akaza bi lisani nafsihi wa qala, sai rike harshensa sai yace haza, sai yace wannan harshen shi nafi ji maka tsoro saboda hatsarin da yake da shi kwarai da gaske. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Sannan an rawaito daga sahabi Abubakar as-Siddiq, Allah ya kare yadda a gare shi, yace ma'anan innal ladhina qalu rabbuna Allah, wadanda suka ce Allah shine Ubangijinmu thumma istaqamu, ai ma'ana lam yushriku, basu yi shirka ma Allah ba, basu yi ma Allah tarayya ba, basu hada Allah da kowa wajen bauta ba. Kaga kenan wannan shine ma'anar tsayuwa akan bautan Allah shi kadai. Kar kai ma Allah shirka, kar kai ma Allah tarayya, kar ka hada Allah da kowa wajen bauta, domin duk abinda zaka yi ma Allah, ina kara maimaita muku maganar nan, duk abinda zaka yi ma Allah na rantse maka da Allah, idan ka isa gaban Allah salatinka da istighfarinka da sallanka ya cika duniya, in akwai shirka a ciki wallahi Allah ba zai kalli ka kallon rahama ba. Duk abinda zaka yi ma Allah na ibada, idan har ka isa gaban Allah da shirka, duk abinda zaka yi wallahi ya zama aikin banza. Duk abinda kai ma Allah, in dai ka tafi da shirka, wallahi ka sani cewa Allah wuta zai saka, Allah sai ya kai ka wuta. Daka mafi tsadan abinda zaka tsare na addininka wallahi shine tauhidinka. Kar ka yadda wani yazo ya sace maka imaninka ya saka bautan wani wanda ba Allah ba, kar ka kuskura. Manzo Allah bai karantar da abauta masa ba, manzo Allah ya koyar da abauta ma Allah ne. To in manzo Allah bai karantar da abauta masa ba shi a karan kansa, ina kuma ga wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daka duk wani wanda ba Allah ba, ba abin bauta bane, Allah shine kadai abin bauta, Allah shine kadai abin bauta, Allah shine kadai abin bauta. Duk wani haƙƙin ibada da duk wani haƙƙin bauta ba a ba ma wani in ba Allah ba, ba a ba ma wani in ba Allah ba. Kar wani yazo ya hada ka da wani, zuciyarka ta danfaru da wani wanda ba Allah ba, domin in har ka alakanta zuciyarka da wani wanda ba Allah ba, wahala zaka sha, zaka sha wahala ne, wahalar banza. Mun karanta da ku anan bara a cikin suratu Zumar, Allah ya bamu misalin wanda ya tsayu akan tauhidi da kuma wanda yake alakanta zuciyarsa da wasu waɗanda ba Allah ba. Allah yake cewa baraballahu mathalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Allah yace, Allah ya buga misali, misali na wani mutum wadda bawa ne shi, wasu mutane suka hadu suka saye shi, mutanen da suka hadu suka saye shi nan kuma mutane ne masu kaushin hali, masu yawan mita da korafi, wannan kuma na mutum ɗaya ne shi. Allah ya ce shin misalinsa ɗaya ne? yanzu wahalan da za su sha iri ɗaya ne, saukin da za su samu iri ɗaya ne. Saboda haka daga san da aka alakanta zuciyarka da wasu waɗanda ba Allah ba, wannan zai buga ka ta can ne, wannan ya buga ka ta can, wannan ya buga ka ta can, ai ta baka wahala a banza. Amma in ka tsaya a wajen Allah shi kadai, kai yadda cewa ba wanda zaka bauta mishi in ba Allah ba, in ka tashi roƙo ba zaka roƙi kowa ba in ba Allah ba, ka yadda cewa in wani abu ya same ka ba wanda ya kaddara maka in ba Allah ba, to sai ka huta, sai ka zauna lafiya. Wani abu zai same ka ba zuwa na alakanta ka cewa wai mayu ne suka shafe ka, ko kuma sun yi fushi da kai, ko wani abu makamancin haka. Duk wannan aikin banza ne, wannan duka aikin banza ne. Ko ka fusa ta wani boka, ko wani abu makamancin haka. Boka ba abin da yake yi, maye ba abin da yake yi. Na jima ina maimaita maganar nan, in har akwai mayu kuma da gaske suna cin mutane, suna kashe mutane, wallahi ni na ba su kaina. Duk mayin da ya fasa cinye ni, wallahi Allah ya tsine mishi albarka. Duk mayin da ya fasa cinye ni, Allah ya tsine mishi albarka. Gani gashi, ba kuma da ƙarfin tuwo muka fi su ba, ba da ƙarfin tuwo muka fi su ba. Ayatul Kursi ne safiya da maraice. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, zamu fito a gida. Sai kuma addu'ar iyaye. To wannan wallahi sune makamin da suka ishe mu, wallahi mun bi ƙarfin maye, mun bi ƙarfin boka. Hakan nan kuma zai zuba ido ya ga mu, babu kuma yadda ya iya. Saboda ka kar a tsoratar da kai cewa wai wasu sun yi fushi da kai, kar a razana ka. Ba wani wanda yake iya maka komai, wallahi ko malami ne kai, ko malamin sunna ne, wallahi billahi ba abin da yake iya yi maka, Allah ne yake yi maka abin da ya ga dama. Ko malamin sunna ne, ko malamin sunna ne. Duk wannan shehunan da wanda suke raye da wanda suke mutu, da suka mutu, da suna da ikon yin wani abu da za su bar ahlu sunna su rayu. Ai da tintina jima da cinye Sheikh Kabir Gombe, ya tintina su cinye shi. To amma yanzu gashi nan Sheikh Kabir Gombe suna ta fitowa har an wayi gari, wasu suna cewa wai da sun dauka Sheikh Kabir Gombe bai da hankali, amma yanzu sun gane cewa wai yafi malama Tijjani gudun tun hankali. To ka ko duk dukan da ka sa dan bid'a ce maka gwanda malam Kabir Gombe akan wani, to dukan ta yi zafi da yawa. Allah ya kara lafiya malam. Ba abinda boka yake iya yi, ba abinda wani shehi yake iya yi. Shi karan kanshi shehin fa in zai fita, yan sanda da mokole ke sawa bayan sa. Shi karan kanshi yan sanda yake sawa bayan sa da bindigogi. Eh kuma saboda baka da hankali ka rataye mutan sa a wuya, wai shi zai baka kariya. Shi kuma ga yan sanda a bayan sa. Ha, to in kura tana maganin zawai, taimakanta mana, taimakanta me amfanin yan sanda a bayan sa, ina iya baka kariya kai. Ka rataye hoton sa a jikin mota saboda ya tsare ka daga hatsari, ka rataye hoton sa saboda ya tsare ka daga yan fashi da barayi. Shi kuma yana yawo da maganin yan fashi da barayi, sadidan magani na gaskiya ke da yan sanda da mobil da bindigogi a bayan su. Malam ka koma ka rike Allah, ka koma ka rike Allah. Kawai abin da zaka kiyaye shine kar ka taba haƙƙin wani. Duk wanda ka ci haƙƙinsa, ka taba haƙƙinsa, ko kafiri ne shi, yanzu yana matsayin mazlum ne. Addu'arsa da'watul mazlum ce, karɓaɓɓiya ce. Allah baya bambance kafiri shi ko musulmi. In ka zalunce shi, ka cuce shi, yana cewa Allah ya isa, to Allah zai isar masa. Allah zai isar masa. Amma ka tsare mutuncinka, ka tsare haƙƙin Allah, ka tsare haƙƙin mutane, kar ka taba haƙƙin kowa. Kwantar da hankalinka, fantsama cikin rayuwa. Ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya kaddara maka, babu abin da zai same ka sai abin da Allah ya kaddara maka. Shi yasa kwanakin baya ake ta magana akan wasu mushrikai da suka tafi kabarin wani shehi, yana kwance fa a kabari, wasu na koka masa cewa wai shehi mai yayi tsada a Najeriya. Dan Allah malam, kai makanka adalci. Ko dan gidan Shehu Tijjani ne kai, karshen ɗariƙar Tijjani yake. Ko dan gidan Shehu Tijjani ne kai, tsakaninka da Allah wannan yayi kama da hankali. Ka bar batun wasu abubuwa da ake da safari a kai, wannan yayi kama da hankali, mutum ya mutu. Amwatu ghairu ahya, matacce ne shi ba, wama yashi uduna ahya ne ba, tun yana kwance bai san yaushe za a kare shi ba. Kuma ka ji kana roƙon sa, shi ma inda yana raye wallahi haka zai saya. Haka ne ko ba haka ba? Shi ma haka zai saya. Ai ina gaya maka, a zo a rauɗi Tinubu don girman Allah, don sonsa da Allah, ya dawo da tallafin mai, wallahi yafi garanti sama da kaje ka roki shi, wallahi yafi garanti, domin shi tunubu yanzu yana da ikon dawo da tallafin mai. Hannu kawai zai sa yace inda yace subsidy has gone, kawai yace subsidy is back, shikenan an gama. Shi shi fa wanda yake rayuwa yanzu shi ma yace dawo da tallafin mai, ya isa sauke farashin mai, shi ma wanda yake rayuwa ya isa mallantana wanda ya mutu. Na rantse maka da Allah, ko kabarin Sheikh Abubakar Mahmud Guni kaje ka roke shi a matsayin ka na Ahlus Sunna ko dan Izala, wallahi mushriki ne kai. In ka mutu wallahi Allah zai saka wuta khalidi da fiha abada, ba dan da zaka fita, ba dan da zaka fita. Saboda haka mu Ahlus Sunna mu addinin ba na huta wushi bane, ba zaka ce wai din saboda wai a'a ni Ahlus Sunna bane a ce wai in kai kaza. Shi yasa nake faɗa ma ɗan uwa na Ahlus Sunna mu ji tsoron Allah. Hanyar da in bid'a suka dauka suka halaka, Ahlus Sunna su ma sun fara daukan wannan hanyar. Kaga mutum wai Ahlus Sunna ne, sai kaga bayan wayinsa ya sa alliƙa masa hoton Sheikh Jafar Mahmud Adam, ko kuma alliƙa masa hoton Sheikh Jafar a jikin motarsa, ko hoton Sheikh Albani, ko hoton Sheikh Ahmad Bamba, ka ganshi a jikin keke na tafin sa, musamman ka shiga cikin garin Kano nan ne zaka ga wannan abubuwan sun yawaita. Ahlus Sunna wannan shirka ce, wannan ba daidai bane. Bin kuna Ahlus Sunna ba shike mun cewa duk abin da kai yayi daidai ba, ba haka addini yake ba, ba haka addini yake ba. Din ka sa hoton Dr. Ahmad Bamba, ko ka sa hoton Sheikh Jafar, da kawun da kai da wanda ya rata hoye ya tafi hoton Ilyas, in har shi shirka yayi yana neman tsari da shi, kai ba shirka kai, ba bambanci. In har shi yayi shirka to kai ma shirka kai. So dole ne mu yi maka mu'adalci. Eh, shi Allah ba ruwansa da me ka kira sunanka. Abinda Allah yake dubawa shine aikinka. Laysa bi amaniyikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an. Yuji zabi Allah yace ba ruwan Allah da burace burace ko burace burace ahlul kitabi, duk wanda yayi ba daidai ba Allah zai saka masa da ba daidai din da yayi ba. Shikenan. Saboda ka ahlus sunna, na'am ahlus sunna mu dau gyara. Ahlus sunna a gyara wannan abin. A gyara wannan abin. Eh, Sheikh Jafar Mahmud Adam iyakacin abin da yayi shine Allah yayi amfani da shi dan yada addinin sa. Allah ya karba masa, ya gafarta masa. Iya abin da Sheikh Jafar yake, iya abin da Sheikh Albani yake, iya abin da Sheikh Ahmad Bamba yake. Mu saurari wa'azinsu, mu amfani da karantarwarsu, amma mu mai da su su koma muna liƙa hotunan su a gidajenmu, ko a jikin motoci, ko a jikin mashina, ko a jikin wayoyi, muna liƙa hotunan su a bayan waya. Wannan ba daidai bane, wannan ba daidai bane, wannan ba daidai bane, wannan ba daidai bane, wannan ba daidai bane. Kaka saboda kai Ahlus Sunna ne, ko ka sa hoton malamin sunna, ba shi ke nuna kai daidai ba. Wannan kuskure ne, kuskure ne wannan. Kuma Malam Jafar da Albani da Malam Ahmad Bamba ba su taba karantar da mu haka ba, wallahi ba su karantar da haka ba. Duk wanda yayi haka kuma yayi saba mu abin da su din suka karanta. Kuma kasusuwan Malam Jafar da yawa zaka ji yana fadin cewa bai yafi ba ga duk wanda ya masa haka. Saboda haka wannan ita ce karantarwar musulunci. Jama'a mu dawo mu tsaya wajen Allah shi kadai, mu bauta mu Allah shi kadai, mu nemi bukatun mu a wajen Allah shi kadai, mu nemi tsarin duk abinda muke tsoro a wajen Allah shi kadai. Ba mai iya mana abinda Allah bai mana ba, abinda Allah ya kaddara mana zai same mu, kuma ba wanda ya isa ya hana ya same mu. Duk abinda ya same ka mai kyau Allah ne, duk abinda ya same ka mara kyau Allah ne. Kaga wajen Allah yake zuwa. In duk duniya za su haɗu don su sa wani abu kyakkyawa ya same ka, ba su isa ba sai Allah ya ga dama. Idan duk duniya za su haɗu zan su jawo wani abu mummuna ya same ka, wallahi ba su isa ba sai Allah ya ga dama. Ba wanda ya isa ya sa wani abu ya same ka mai kyau ko mara kyau sai bayan kaddaren Ubangiji. Duk wani sababi da dan Adam zai zama, ko wani aljani zai zama, ko waye shi, naka samu wani abu mai kyau ko wani abu mara kyau ya same ka, yana zama sababi ne bayan kaddaren Allah. Amma shi ya sabar maka, ya samar maka da wata sabuwar kaddaren da bata rigaya a gare ka ba a daga wajen Allah a Lauhul Mahfuz. Ba wanda ya isa, ba wanda ya isa. Allah ne kadai yake da wannan iko, Allah ne kadai yake da wannan abin. To saboda haka in ka dogara ga Allah zaka huta. In ka samu cikin innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, ka tsayu a wajen Allah, ka tsayu akan bautan Allah, baka yi ma Allah shirka ba, wallahi zaka huta, zaka rayu cikin yanci. Ba ruwanka da kowa, ba ruwanka da wani wanda ba Allah ba. Duk wani wanda ba Allah ba baka ganin shi a gabanka, duk wani wanda ba Allah ba baka ganin shi a gabanka. Da masu kulle kulle da masu tsaddabaru, da masu tsafi, da masu shirri, da masu duk abin da za su yi in dai ka tsaya a wajen Allah, wallahi za su yi su gama. Sai dai su ta ciza yata, wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra, lamma sami'u dhikra. Sai dai su ta kura maka ido kaman za su cinye ka. A'a, ya kake cin gaba bayan duk abin da suke shin fada maka na kaibi da makilcin nan, gashi kuma kana wucewa. Ba komai bane sirrin tsayawa a wajen Allah ne. Wannan shine iya sirrin tsayawa a wajen Allah ne. Da shi ake cin galaba akan makiya, da shi ake cin galaba akan magauta. Amma daga sanda ka tsorata cewa wani na iya maka wani abu wanda ba Allah ba, ko kana tsoron kar wani ya shafi ka da wata cutarwa wanda ba Allah ba, kana tsoron kar wani ya maka wani abu wanda ba Allah ba, to daga lokacin kai kuma ka halaka. Daga wannan lokacin ka halaka. Daga duk wani wanda ake bin shi cikin masoya ko malamai ko shugabanni, ana bin su ne bisa abin da suka karanta na musulunci ai aiki da shi. Amma haƙin bauta na Allah ne shi kadai. Allah shi kadai ke rayawa, Allah shi kadai ke kashewa, Allah shi kadai ke azurtawa, Allah shi kadai ke talautawa, Allah shi ke sanya rashin lafiya ma wanda ya ga dama, Allah shi ke bada lafiya wa mara lafiya. Wannan duka aikin Allah ne. Ba wanda ke iya wannan aikin kuma in ba Allah ba. Allah ne shi kadai ke iya. Allah ka ba mu ikon dogaro gare ka. Allah ka yi mana albarka. Allah ka albarkaci rayuwarmu. Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi. Allah ka sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwarmu. Allah ka nuna mana gaskiya a matsayin ta na gaskiya, ka ba mu ikon binta. Ka nuna mana bata a matsayin ta na bata, ka ba mu ikon kauce mata. Sannan kuma jama'a, muna ƙara tunatar da ku a na farko abinda muke ta ƙara tattarawa na taimako bisa ga abinda aka nema na taimako jiya kafin mu zo. Da muka hada gaba ɗaya muna da naira 27,000 yanzu a hannunmu, 27,000 da naira 70. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarka, ya saka mu waɗanda suka taimaka da alkhairi. Sannan kuma abinda kuka muna yi na karatu, mu yi haƙuri, ba ma yin karatu don mu ɓata ma kowa rai. Mu abinda muke so shine haɗin kan musulmai. Haɗin kan musulmai kuma baya yiwuwa har sai kowa ya koma zuwa ga Allah da kuma bin sunnan manzo Allah shi kadai. Yawwa, duk wani inda aka ce kuma ana addinin musulunci, kuma ana bautar wani wanda ba Allah ba, ko ana addini da wani abu wanda ba karantarwar manzon Allah ba, haɗin kai ba zai taɓa yi ba. Haɗin kai ba zai yi ba. Saboda haka wata rana in ana karatu, in kana ɗan izala ma za ka ga mun biyo ta kanka. Sai dai ka yaƙu. Sai dai ka yaƙu. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yau inda zai dawo, wata ran karatunmu zai biyo ta kanshi. Sai dai ya yaƙu. In kana ɗan ɗariƙa wata ran za ka ga mun biyo ta kanka. Haƙuri za ka yi. In kana ɗan shi'a wata ran za ka ga mun biyo kanka. Za ka yi haƙuri ne. Mu ma kanmu da muke karanta ayoyin nan, akwai ayoyin da in mun karanta su wallahi mun san ayoyin bulala suke mana, amma wallahi aka za mu matse mu karanta su. Aka za mu karanta su. Waye fa karfin guda ne mai wazi? Ba wanda ya fa karfin guda ne masa wazi. Saboda haka in ka ji mun biyo ta kanka, ko ɗan izala ne kai, ko ɗan ɗariƙa ne kai, ko waye kai, abinda muke so shi ne ka gyara. Idan kuma abinda muka faɗa a kanka ba daidai ba ne, sai ka zo ka ce mana a'a ba haka ba ne, gashi a littafi. Wallahi kana ce mana kuskure ne ko? Wallahi ba mu da wannan girman kan. Gobe za mu dawo mu ce ayan da muka fassara jiya nan ba daidai ba ne. Ba matsala ba ce. Mu ba annaba ba ne, ba masumai ba ne, kuma muna karɓar gyara. Saboda haka duk wanda ya ji mun faɗi wani abu ba daidai ba, ko ɗan izala ne kai, ka ji mun ce kaza akan izala, ka san ba daidai ba ne, to ka zo ka ce mana ba haka ba ne. Sharri aka yi muku. Sai mu dawo mu ce to jiya wani ɗan ɗarika ya zo ya ce mana abinda muka ce akwai a Jawahirul Ma'ani babu, kuma mun ɗauko mun nuna masa ba haka fassarar yake ba. Sai mu gyara fassarar. Shi ne sai mu ci gaba da tafiya. Mu haka muke so. Abinda muke fata kenan. To saboda haka mu ba damuwarmu mu ɓata ma wani rai, ko mu zagi wani, ko mu soki wani ba. To amma ita gaskiya dai ba ta da daɗi. Ita gaskiya ba ta da daɗi. Mu ma in ta biyo ta kanmu haka muke haƙura mu. Yanzu nan muka yi addu'a muka ce Allah ya ba wa Malam Idris Abdulaziz lafiya. Haka ne ko ba haka ba? Mu ma wata rana ba barin mu yayi ba. Bi ta kanmu yake mana bulale masu zafi. Amma Ahlus Sunna ne shi haka za mu karɓa. Gaskiya ne ya mu karɓa, ba gaskiya ba ne sai mu ce Allah ya gafarta wa malam. To wannan ita ce gaskiya. Wannan kuma ita ce karantarwar musulunci. Wannan kuma ita ce sunna. Amma kullum kai ka ce wai kana jiran wai karatu. Wai za a yi karatu, kai kana jiran kullum abin da ranka yake so za a faɗa. To babu amfanin karatu a wajenka. Allah ka sa mu dace. Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi. Saboda haka mai yiwuwa karatuttukanmu, musamman karatuttukan bana gaskiya, sun zo da zafi. Saboda haka wanda aka ɗan fifita su da Allah su yi haƙuri. Ayi haƙuri har yanzu ku namu ne. Allah ka yi mana albarka. Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.